السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wusatu Abuja, don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na Shama'ilun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda aka fi sani da Ash-Shama'il al-Muhammadiyya na Abu Isa Muhammad bin Isa al-Tirmizi rahmatullahi alaihi, bisa ga borewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala, za mu ci gaba da karatu. Kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karantawa daidai, ya ba mu ikon fassarawa daidai, kuma ya ba mu ikon aikata daidai din. Muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana ƙauna da soyayya da biyayya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana ƙauna zuwa gare shi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa dukkan abin da ke cikin littafin na umurni ni da ku Allah ya ba mu ikon koyi da umurni din, abin da ke ciki na hani ni da ku Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon hannuwa daga gare shi. Sati da ya gabata ban samu zuwa ba, kuma saboda uzuri na tafiya, so ina mai ba da hakuri a yi hakuri da abubuwan da suka samu. Wani lokaci tafiya takan taso baka shirya mata ba, wani lokaci kuma yakan taso ba ya fi ƙarfinka. So kula ga wannan, sai a yi hakuri duk tare da aka ga ban zo ba, wani uzuri ne wanda yake mai ƙarfi, kuma kashi 99 cikin 100 za ka samu ba na ma cikin Abuja ne. A lokacin Lahadin ta yi ina cikin Gombe, so kaga ba zai yi wanda yake Gombe a nan ba, so ina mai ba da uzuri ko, amma nakan yi duk ƙoƙarin da zan iya tabbatar cewa ranar darasin ina gari sai dai in abu ya fi ƙarfina. So abin da ya fi ƙarfina kuma sai a mini uzuri a kan haka. Mafhum? Tayyib. Karatu na ƙarshe da muka yi sati da ya gabata, mun tsaya a kan darasi na 81, yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na 82. Muna cikin babi na 50, shi ne babu ma ja'a fi hijamati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, babi da ke bayani a kan yin ƙaho na manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi. Mun yi magana a kan hadisi na Imamul Bukhari rahmatullahi alaihi, hadithi na 2580 da manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi ya bayyana cewa Allah ya sanya ashifa waraka daga cuta a cikin al'amura guda uku, daga ciki sai ya ce akwai yin ƙaho. Na yi bayani cewa yin ƙaho da muke magana a ce kalmar ƙaho saboda a da dan an saba yin kabo ne. Amma a yanzu zamani ya canja, musamman kasashen da aka ci gaba irin Saudiya, za ka ga da wannan yi dan gilashi mai kaman kwalba ake yin kabo din yanzu, ba irin kabo din bane. So da haka in mun ce kabo, muna ishara ne zuwa ga cewa cire wannan jini a jikin dan adam da ake yi don neman waraka daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Ko ya zama da kafo din aka yi, ko da wani kafo aka yi, matukar an cire wannan jini din, to da ikon Allah in na ce kafo ina nufin wannan ne. So zai iya kuma da kafon aka cire wannan jini din ba. Mafhum? Tayyib. A sati da ya gabata ko darasi da ƙarshe da muka yi, na yi bayanin wasu fa’idodi da ke cikin yin kafo, wanda malaman musulunci suka tabbatar da su cewa idan aka yi kafo cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala akan samu waraka daga waɗannan cututtuka. In mun duba Zadul Ma'ad fi Hadith Khairul Ibad na Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahmatullahi alayhi a mujalladi na 4 shafi na 52, ya kawo fa'idodi da yawa da ke bayyana muhimmancin yin kafo ga musulmi. Na biyu, ko ga dan adam ma gaba daya. Na biyu, idan muka duba daga cikin malaman zamani wanda na yi magana mai tsawo akan matsayin likitoci a kai, daga cikin waɗanda suka tabbatar da fa’idan yin ƙaho, su ma sun tabbatar da waɗannan irin fa’idodi daga ciki. Daga cikin fa’idan yin ƙaho a takaice, yana maganin circulatory diseases, cututtuka da ke da alaƙa da koda gudanan jini a jikin ɗan adam. Yin ƙaho cikin taimakon Allah yakan magance wannan. Na biyu, bincike ya tabbatar da cewa yin ƙaho yakan taimaka wajen controlling blood pressure, wato jini a ce ko hawan jini ko abin da ya kama da wannan. Yin ƙaho cikin taimakon Allah subhanahu wata'ala yakan taimaka ya daidaita jinin ɗan adam. Yin ƙaho yana maganin abin da ya shafi kaman cuta na kirji, ya zama kirjin mutum babu daɗi. Ƙaho yana magance wannan. Yin ƙaho da taimakon Allah subhanahu wata'ala yakan yi maganin ciwon wuya kaman pain, mutum ya yawaita jin wuya, wuyansa na ciwo, ƙaho na magance wannan. Ciwon baya cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ƙaho na magancewa. Yawan ƙaiƙayin ido ko ciwon ido, mutum ya waye garin idonsa yana yawan ciwo, cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ƙaho na magance wannan. Raunin gani na idon mutum, cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ƙaho na magance wannan. Ciwon kai, yawan ciwon kai, duka waɗannan sun tabbata cewa ƙaho yana magancewa. Wannan yasa a hadisai da dama Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa in dai ana neman waraka, to ayi ruko da ababe guda uku, daga ciki sai ya ce yin ƙaho, wato cire wannan jini a cikin ɗan adam don samun lafiya. Mafhum? Tayyib. Sannan daga cikin ƙari, yin ƙaho na maganin heart disease, ciwo da ya shafi zuciya. Cikin taimako Allah yin ƙaho na magance wannan ciwo na joints, gaban mutum su ya zama ba su da daɗi ko suna da rauni, yin ƙaho yana magance waɗannan. Shi yasa Annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ya ce akwai waraka cikin ababe guda uku, daga ciki ya ce me? Yin ƙaho. Na biyu, akwai kamar shan zuma. Zuma na maganin cututtuka da yawa. Idan mutum ya saba da zuma, zai sani shan shuga ko da a ci ne ɓata lokaci ne. In ka saba da shuga, da in ka sa zuman sai ka ji babu daɗi saboda sabo. Amma idan ka jajirce kana shan tea ko abin da ya kama da wannan da zuma, so idan ka saba ran da aka sa shuga kuma sai ka ji babu daɗi. To ke sa mu yi kokari duk abin da sunna ta karantar, mu kori kanmu mu saba da shi. Insha Allahu ta'ala cikin sabon ibada ne, akwai lada a ciki, yana kusantar da mu zuwa ga Allah, yana maganin cututtuka. Amma an kasha shuga, babu wani hadisin da ya tabbatar akwai falala a ciki ko abin da ya kama da wannan. Mafhum? Tayyib. Kula ga wannan, sai mu dage zama muna nazintan aiki da zuma maimakon shuga. Akwai asar da Ibn al-Qayyim rahimahullah ya kawo cikin Zadul Ma'ad fi Hadith Khairul Ibad, da mai ishara zuwa gare shi dazu, wani mutum a zamanin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam yana ciwon ciki. In mun duba mujalladi na 4 shafi na 52 da 3 da 4, yana ciwon ciki, sai aka zo aka yi kawo complain, aka kawo neman waraka wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cewa daga abin da ya dabe shi ciwo na ciki, an yi magani bai samu sauki ba, sai ya ce a bashi zuma. Aka je aka bashi zuma, ya sha, suka da suka ce ya sha zuma bai samu waraka ba biyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ya ce a kara mar zuma aka kara zuma suka sake da suka ce ya kara bai warke bai ce a kara masa zuma aka kara mar zuma a wata riwaya sau uku a wata riwaya sau hudu bayan sun sake da suka ce bai warke ba sai ce sadaqallahu wa kadhaba batnu akhika Allah ya faɗi gaskiya amma cikin dan uwanku yayi zuki ta balle shine cikin dan uwanku yayi ƙarya kaga sai kara ta magana bai ce dan uwanku makareci wanda zai cikin sa yayi ƙarya amma ai cikin ba zai ƙarya ba shi din zai yi wanda yake nufin nuna kyautata magana idan mutum zai yi magana ɗaya ce in aka ba wa dacci biyo faɗe ta sai kaga ta yi ma'ana in aka ba wa kuma dan ƙarsha bai faɗa ba ina magana akan mai sana'a ta gofa dan a caban magana in ya caba dukkan magana sai ka gabata da dadi mafhum tayyib sai aka daga cewa maran lafiya ai ga abin da fiyayyen harita ya fada sai ya ce wallahi tun shan farko cikin ya warke amma zakin yasa ya ce bai warke ba so zakin da yake ji ne shi yasa ya ce shi bai warke ba amma tun a karan farko ya warke to Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya za mu tashi akan darasi na 82 yau muna 15 ga watan Rabiul Awwal hijira shekara ta 1442 daidai kan wani hadisi za a tashi insha Allah mun karanta hadisai na biyu ne ko hadisi da aka karanta sun da gabata hadisi da aka karanta ko biyu ɗaya ne ko na'am za mu tashi hadisi na biyu a babi na 50 باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ورقة بن عمر عن عبد الأعلى عن أبي جميل عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره wannan hadisi ya zo cikin talkhis na shama'il annabi da tahqiqin sa na Sheikh Muhammad Nasir Din al-Albani rahmatullahi alayhi a shafi na 189 cewa hadisi ne ingantacce haddathana Amr ibn Ali qala haddathana Abu Dawud Abu Dawud ya babu labari daga Waraq ibn Umar daga Abdul A'la daga Abu Jamila an Ali daga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qala yace أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم للي النبي سيراد أن يمشي استبت أجريشي احتجم يايكه وأمرني سي أمرتيني فأعطيت الحجام أجره سينبا وميك ونن لا دو قدن ينك فنسا مفهوم؟ طيب a cikin wannan hadisi muna koyon manyan darussa guda biyu ko uku na farko ihtajama annabi cewa annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yayi kafo bi ma'ana an cire wannan jini a jikinsa don neman waraka mafhum tayyib na biyu fa ataitul hajjama sai ya fa amara ni sai ya umurce ni na uku yake nuna mana ana wakilci a shari'a kana da wani uzuri ba za ka samu zuwa daura aure ba ko wani abu da ya kamata wanda suka ce wa na wakilce ni kaga shi ne fa amara ni sai ya umurce ni na wakilce shi akan wani aiki shi yasa ya zama representation ya halatta shi yasa a musulunci ko aure aka yi yana halatta waliyi da zai bada mace bai nan sai ce to wa ne malam muhammadu tunda ban iso ba mota ta ɓaci a hanya ka wakilcen ka bayar to idan shi ya bada a matsayin waliyi auren yayi shi yasa malam mai muktasar shehu khalil yana cewa wakilul waliyi kal waliyi wato wakilin waliyi kaman waliyi ne in kuma wakili ne to wakilul wakili kal wakili wato wakilin wakili shi ma wakili ne sai shaza a ka'ida ana representation wani ya wakilce ka akan wani abun da baka da uzuri kuma in ka bashi wuka da nama to yana iya zartar da abun da in kai kana wurin za ka iya zartarwa mafhum tayyib na uku kuma sai ya ce ajira sai na ba wa alhajjam alhajjam shine wanda yake yin kaho din ko wanda ke aiki da kwalba ta zamani ya cire jini din
jinin yijuwali suna tara macaccen jini ne a wuri daya sai a zuke shi a cikin dan adam mafu tayi wannan darasi don ku shine cewa ya halatta wanda ya gaho a biya shi sati da ya gabata mun yi magana akan malaman da ke da fahimtar cewa wanda yake yin gaho bai halatta a biya ba saboda hadisin da ya kira shi a matsayin kudin khabith khabith shine kaman a ce dauda so wannan kiran su a dauda ba iya nufin haramun bane saboda akwai ababe da suka halatta ana iya samun waraka a cikin su amma nassi ya kira su da khabithun kaman tafarnuwa sai ya halatta ya kira ta da khabith albasa an kira ta da khabith amma dukkanin su halal ne so abinda yake ishara gare shi ne in mutum zai iya yin kaho kyauta ba tare da an biya shi ba to wannan ya fi dacewa amma in ba zai iya yi ba sai an biya shi wannan ne hanyar cin abinci idan aka bashi kudin yin kahonsa wannan daidai ne a shari'a mafhum tayyib حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اهتجم في الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطيه wannan hadisi ya zo daga Hamr ibn Ishaq daga Hamdan qala haddathana abuda ya zo daga abuda daga sufyan al-thawri sufyan ibn sa'id al-thawri daga jabir daga imam ash-sha'bi rahmatullahi alayhi daga sahabi abdullah ibn abbas radiyallahu anhu qala yace ihtajama an-nabiy qala yace inna an-nabiyya me yasa aka ce inna ba a ce annan nabiyya ba anan aka ce innan nabiyya eh adatu tawkid amma din inna aka ce ba me yasa ba a ce to anna ba in mun ce annan yayi a wurin alarabci yayi me yasa aka ce na'am to yi bayani ga dan uwan da daga hannu bismillah na saboda kana ta zo in kala ta zo ko abinda aka yi ishtiqaqi daga kala ya qulu qul so duk kalmar da aka ciro ta daga root word na kala to in zaka tashi da tawkili ga ba da maka ce anna sai dai ka ce inna to saboda an ce kala sai aka ce innan nabiyya ba a ce annan nabiyya ba idan ka ce kala annan nabiyya to wanda ya san larabci ya san kai bullet yana ji ya san to akwai matsalar na hauta daga kai amma an dai ka ce ya kulu ko kala to sai ka ce inna ba dama ka ce anna kuma auren saboda asali inna wa anna litawkid ne so amma kowanne akwai sharadin inda ake cewa inna ko a ce anna da so da ka dan uwa da ya ce dalilin kala ne ya dace zalakallahu ilman wa imanan na'am don haka inna annabiyya sallallahu alaihi wa sallam lallai annabi tsira da aminci su tabbata gare shi ihtajama ya yi kaho fil akhda aini akan al akhda aini al akhda aini su ne jijiyoyi guda biyu da ke gefen wuya ina ne wurin wa zai iya nuna mu ina ne jijiyoyin su ke guda biyu da suke gefe jani a nan suke saboda jalib din ne a gefe sannan kuma yayi kaho da hada ihda aini wa bainal katifaini da kuma tsakanin kafadu biyu ina kenan a alal zahar saman gadan baya ba ta gaba ba ta baya anan so yin kaho a baya yafi kowanne kusan samun waraka bisa ga tajriba wato experience na masu yin kaho da yin kaho da ake a saman gadon baya nan daga nan ya yi kowane kaho cikin taimakon Allah samun waraka idan aka yi shi kuma wannan binciken likitanci ga waɗanda suka tabbatar da yin kaho bisa ga bayanin da muka yi kafin na ƙarshe sun tabbatar da cewa babu wurin da ya dace kamar nan wurin idan za a yi menene dalilin da ya sa nan ya fi dacewa na'am me dalili kaga na farko a wurin babu gaba bare a rashin dacewa a wajen yin kafin a samu jarrabawa. Na biyu, nama ne da yake kwantacce a wannan wuri din. Kuma na uku, jinin da ake so a cire ya fi saukin taruwa a wurin akan sauran wurare. Sai sa duk jikin dan adam a zahiri babu inda ake kafo a dace kaman a saman gadon baya daga can sama. Waye ya taba yin kafo a nan? Musamman waɗanda suke ƙasa da shekara 40. Kai ƙasa da 40 kake? Eh? Ka san face mask din ya sa ba a gane, zuka gani ma kai yau da ranka ce haka ne ba zan gane ba, amma da abu da fuskar ta ce ina gani. Insha Allah zan kamo tasharka. Nawa ne suke ƙasa da 40 suka taɓa yin kafo? To, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sai alhamdulillah, in dai zaman bariki bai hada ku yin sunnar da kuma bayan cikin. Yana da kyau matuƙa da gaske. Yana cikin abubuwa da magabatanmu suke da suka fi mu ƙoƙari. Yanzu wannan hadisi da muka karanta a baya shine hadisin wa? Shine hadisin hajamahu Abu Taiba. Shine hadisi na ƙarshe da muka karanta a karatun da ya gabata. Abu Taiba yayi wa Annabi tsira da aminci sabbata a gare shi kafo, sai manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya bashi dinar guda ɗaya. Imamu Ahmad bin Hanbal, Imamu Ahli Sunnati wal Jama'a, da ya karanta hadisin sai ya tafi wajen yin mai kafo, wajen yin kafo, sai ba da bayansa aka masa kafo, sai cire kwatankwacin abun da fiyayyen halitta ya bayar, shi ma sai ya bayar. Shi ne ake ce masa, to kasan ko fiyayyen halitta ya yi don ciwo ne kawai kai da karanta hadisi sai ka yi? Ya ce shi dai ya ga hadisin fiyayyen halitta ya yi, bayanin ya yi ciwo ko bai bi wannan ku ya shafa. Ni dai na san a wurin Allah na kafa hujja, na karanta sunna, na yi aiki da ita. So hatta adadin kuɗin da aka bayar haka ya ɗauka ya bayar. Abin da aka bayar na kuɗin ma bai canja ba. So wannan shi yasa yana da matuƙar muhimmanci in mutum yana so ya haddace karantarwa ta fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam, sunnoninsa shine to yin aiki da su. Wannan yasa Imamu Waqi alayhi rahmatullahi yake cewa, wa idza aradta an tahfiza sunnata fa'amal biha, idan kana son haddace sunna to duk abin da ka karanta to ka samu lokaci kai aiki da shi. Na taba jin wani dan uwa da yake cewa shi duk sunnar da ya karanta babu wacce Allah bai bashi ikon aiki da ba sai kwaya daya. Ita ce sunnar da aka ce fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ya yi dawafi a gindin Ka'aba a kan rakumi. Ai yanzu ko babu daban shiga da rakumi, yace ita ce sunnar da ya karanta Allah bai bashi ikon aiki da ita ba har yanzu. Ko ma bayan ta inda ya karanta cikin taimakon Allah ya aiki da ita. To ne shine muhimmancin karanta sunna, ba wai a bari a littafi ba, in an karanta a aikata. Wajen yin aiki kuma a dage a fi karfin shi dan ayi aikin don Allah. Duk aikin da ba don Allah aka yi ba ko babu riba a cikinsa. Kuma yi aiki don Allah ya fi kowane al'amari wahala a duniya. Mafu? Tayyib, Allah ta'ala ya ba mu ikon yi don neman yardarsa. Wa atal hajjama ajra, sai fiyayyen halitta ya ba wa mai yin kafon nan kuɗinsa ladan yin kafo. Walau kana haraman, inda ku haramun ne kuɗin biyan kuɗin yin kafo, lam yu'ti, da manzon Allah bai biya ba. Wanda yana bayanin da na faɗa a baya kenan, inda biyan yin kafo haram ne, ai da ba zai bayar ba. Saboda me? Saboda ba zai ce mako cikin sabon Allah subhanahu wa ta'ala ba. Mafu? Tayyib, wannan hadisi yana cikin sunan na Imamu Abu Dawud rahmatullahi alaihi, hadisi da 3423, kuma iya cikin talkhis na Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi, hadith Ash-Shafi'i 189, tare da cewa ishara ya zuwa ga isnadin bai kawo matanin ba. Mafhum? Tayyib. Haddathana Harun bin Ishaq la haddathana Abu Da an Abi Layla an Nafi'in an Ibn Umara أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله كم خراجك؟ فقال 3 أصر، فوضع عنه صاعا وأعطاه أجرا. وانا حديثي يا بودغا Harun bin Ishaq shi ma ingantaccen hadisi ne kamar yadda zo cikin talkhis na Shama'ilun Nabi na Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi ashabi na 189 حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا أبونا عن أبي ليلى عن نافع دغنا عن ابن عمر دغ عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي للي النبي سيرا ده أمين تثبت أغريش أنا أغتي أن بأتي إن بصبور بصبور كان بتزوبا مفهوم؟ طيب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم للي النبي سيرا ده أمين تثبت أغريش دعا يقرا حجاماً شيني مي ينقبو حجاماً ألا وذن فعالاً أو رمى لمن صرف كينام فعالاً أي دعا فعالاً يا كرامي فتد جلي أجيكين تن أدم تهنجل ينقبو مفهوم؟ فحجاما سييو في ينهلتا وننقبو دمواتو يتري وننجني أجيكين سا وسأله سيفي ينهلتا يتم بيشيمي مرقبو دم dan asalin mai yin kaho din a magana mafi inganci bawa ne ba da bane an ce bawa ne shine wanda masu gidansa suka mallake shi shine fasala sai tambaye shi kam kharajuka nawa ne harajin da kake biya dan ka inta kanka shine haraji nawa kake biya na haraji a wurin iyayen gidanka da suka baka dama ka fita ka nemi kudi fa kana sai yace salatu aso wato iya bada sa'in abinci guda uku sa'un shine guda daya wannan alifun da aka sa mai sai sa'un sai ainun aso shine jami saboda a ka'ida na adadi uku na daukan jami hudu jami biyar jami shida bakwai takwas tara goma jami amma daga kaje 11 kuma sai zama mufradi har zuwa 20 idan 20 ne sai ka ce faqala 20 min sai zama 20 sa'an saboda daga 11 har zuwa 99 zai dauki mufradi ne mansubun a wurin malaman adab na nahwu in ya kai 100 101 200 300 ya zama nawa zai dauka ya za a sanya adadin sa a nahwu shi kuma sai dauki kisra sai ya ce misali salatu mi'a sai ya ce sa'in ba zai ce sa'an ba kuma sai ya zama sa'in anako ba a sa masa plural zai zama singular ne amma da kisra mafhum tayyib fa wada al-musa'al sai annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ya roki iyayen gidansa da cewa da dora masa kawo sa'i uku na abinci kullun a matsayin harajin da zai ba ku ya iya kaho kuma ya mun kaho na ji dani don haka a dan bashi discount sai suka ce to yanzu tunda ya baka kaho ka ji dani fa ya kalita maimakon ya riga kawo sa'i uku kullun na abinci a matsayin haraji yanzu mun rage zuwa sa'i biyu shine fa wada al-musa'al sai suka sarayar da sa'i daya suka rage guda daya kuma fa yayin halita fa atahu ajra sai biya shi kudin yin kafansa mafu tayyib to wannan yake na mana kuma a ka'ida ta musulunci in mutum mai karamin karfi ne ya kyautata maka karka ce wai iya abin da ake biya haka zaka bashi min babin misal ta je wajen aski Allah ya rufa maka asiri sai kaga mai askin nan abin tausayi ne sai maka aski nawa ake biya misali sai yace maka naira 200 ne in kana da hali sai ka cire 2000 ka bashi sai ka ce ga 200 na aski 1800 a saya yara abinci a gida shikenan sai ya ji dadi kaga fiye halitta ya biya amma san da ya roka masa a sauki wake masa harajin da yake biya dalilin ne saboda bai da abin da zai kara masa inda shi ke da halin karawa da ya kara amma tun da bai da hali shi sai ya roki a sarayar masa ka zo bakin hanya ka ga mace daktijuwa ta kasa abarba ko ta kasa lebo ko a yi mata na sayarwa kai kana da rufin asiri to ba bukatun a tsaya ana dogon ciniki da ita kai daga ka gani ka san tana cikin bukata ce kuma inda mahaifiya ce ko kakarka da tana gida ba za ta zo ta sayar ba in ka sayi abin 500 sai ka ajiye mata 2000 ko 3000 nawa ne kudin wannan 500 sai ka karba so sai ka kuma yi kari dan a taba ya dauke ka ka ganshi a cikin gajiya yake ba shin din ba yadda yake ya yara lafiya kalau alhamdulillah ya sauke ka nawa ne kudin 200 to ba shi 2000 so haka ake kyautatawa ba wai sharadi ne kudin da ya gaya maka wahayi bane ba wahayi bane maybe a hakan wani karfin hali ne shi kudin ma ya dace wasu ya ragar maka amma kuma kai da ka sauka na 200 a haba daga taba ne da 100 ne haba kuma girma ai zai fadi ai ba a haka abinda ka bi karfin sa kada ai jayiya da kai kuma shi din kada kuma yi renin wayo akwai kuma renin wayo shine kudin abin naira 1000 ne da ya ga kayan ka masu kyau sai ya ce to 2500 ne tsanin sai ka masa nasiha amma kada ya hada kuma kai alherin da ka fasa amma kar ka fasa to ai waɗannan irin halaye da ya dace mu rika yin kyautatawa a yanzu a mafiya yawa idan kana cikin garuruwan mu sai zama ba ka da abin hawa tsakiyar dare karfe da yan dare sai ka to bakin hanya watakila iyalinka ne ke nakuda in ka tare mai taxi abinda zai kai asibiti 500 to dalilin kana cikin damuwa sai ce maka 2500 maimakon a wannan halin bukatun ya ce maka bari an yafe maka amma shi kuma a lokacin shine mai shine damar da ya samu na yi mai na yi kokarin takura maka wallahi ba haka ake addini ba in ka ga mutum na cikin halin kunci to ko ka sauwaka masa in baka da halin yafe masa gaba daya amma ba lokaci ne na a takura ba irin ɗabi'ar mu ta kuskure kenan in watan Ramadan ya zo dukkan wani abin da ake bukata na Ramadana da dalili ko ba dalili za a ƙara kudinsa a lokacin da za ka je kasa irin ta Saudiya sai ka ga wannan kyauta ma ake bayarwa ka ga mutum wanda yake a ƙasar ku Bironiya ne sai ya zo bakin haramin Makka ko Madina da mota yana taronku yana ba ku abin buɗe baki kuma kuna karɓa kuma yana muku godiya mu kuma da yake yawanci ɗabi'ar mutanen mu akwai son banza shi kuma waje yake wai ya masa wayo ya karɓi banza ya masa wayo ne me amfanin dukiya ba shiga aljanna da ita ba ya zo kai ka wuni kana azumi ka sha wahalan azumi ka karanta qur'ani ka yi magarib ka yi asuba da isha azhar da al'asr duka da azumi a bakinka ka karanta qur'ani ka je ka makabarta ka yi ziyara duka a hada da ka bashi akan me akan abin riyar uku da baka kana ga wai ka ci banza ai shi ya more ka shi ya more ka so da nan irin ayyuka na alkhairi a rika koyan su musamman ga wuraren da suke da tsananin bukata in mutum ya koma gida yana zauna Abuja ya ga halin da ake ciki a ƙauyuka zai tabbatar da cewa akwai kalubale a kan al'umma a gwamnatanci a ɗaiɗai kun mu wajibi ne mu yi ƙoƙari mu ga mun taimaka mun rage raɗaɗin masu raɗaɗi duk yadda kake ga baka da shi to in ka je wajen wasu ganin ka suke mai arziki kuma ita rayuwa mutum bai gode wa Allah sai idan ya duba na ƙasa da shi amma in kullun sama kake duba fiyayen halacci ba za ka gode Allah ba kare da ɗabi'ar ka duba wanda ya fi ka ɗabi'a ta kware duba wanda ka fi shi ka ɗauki makarantar da ko ka yi karatu a tsangaya watakila ko karatun allo allo an baki wauzal da Allah ka duba duk wanda ka karatun allon nan da su waye ya kai rufin asirin da Allah ya baka ka shiga ajin ku a primary waɗanda suke raye mutum nawa suke gaban ka in ka samu ɗaya biyu sai ka samu 20 a bayan ka to idan kana duba na ƙasa da kai sai ka gode Allah in ka je a unguwarku duk karancin rufin asiri wani yanzu saboda tsabar wahala a gida kana zuwa ƙauyen kace daga Abuja kake shi gani yake duk ɗan Abuja mai kuɗi ne haka ake ne ko kana Ingila ko Saudiya ko Dubai in ka zo kutu gari ake mai arziki kuma duk bayan da kai ba za su gane ba kuma haka ne ina tuna shekarun ba a wanda ya taɓa zuwa ƙauyensu yana haya ɗaki a yanya ya je ce musu wai ɗaki ɗaya yake haya a lokacin 200 yake biya a shekara duk ƙauyen suka ce makaryaci ya zo ya yaudare su ɗaki a biya 200 saboda me hankalinsu ba zai kama ba ta yaya hankalinsu ya kama ka tada wanda suka rasu shekara 500 yanzu ka ce ana tashi daga Kano a tafi Madina a cikin awa huɗu wa zai fahimce ka ai ba zai fahimce ka ba don zamanin su bai ga wannan ba to mutumin da ke ƙauyen kace ana hayan ɗaki 200 a wannan wunin sai ka samu ciwon kai ba zai taɓa fahimtan ya aka yi abin ya zama haka ba saboda bai kai ya fahimta ba to bare in kai garaje kace kana biyan haya 2,000,000 a shekara to wannan ko kai liman ne wani sai ya yi kokwantar maganar ka haka ne saboda ba zai fahimta ba saboda inda yake ɗakin nan 20,000 ake biya a shekara naira 20,000 sai ka je kawai ka kama to kai ka zo ka ce 2,000,000 kuma gidan ba na zinare ba ne ta zai fahimce ka to yasa duk yadda muka rena kai a kowane hali ka tuna waɗanda suke ƙasa da kai ba na sama da kai ba ita rayuwa ba a gode wa Allah in kana kallon sama da kai akan gode Allah ne in an duba ƙasa da kai mafhum tayyib
حدثنا عبد القدوس بن محمد الأنصاري البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حمام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهن وكان يحتجم لسبع أشرة وتسع أشرة وإهدى وإشرين wannan hadisi shi ma yana cikin tarkhis a shafin 189 cewa hadisi ne ingantacce cewa Abdul Quddus ibn Muhammad al-Attar al-Basri ya ba mu labari mutumin Basra kenan in ka ji an ce al-Basri mutumin Basra in an ce al-Kufi mutumin Kufa al-Madani mutumin Madina al-Makki mutumin Makka al-Misri mutumin Misr dan Najeriya a ce ne an Nijeri ko? Dan Gombe a ce ne? Dan Gombe sai a ce Al-Jombawi ba a ce a Gombawi ana a ƙa'ida in kalma ajami ne za yana koma ja ne fa'un kuma sai koma ba'un ba dama ka ce fantami sai ka ce bantami Jombe ba za ka ce Gombe ba shi ha za ka ga ko da radul ashar ka sai ga sa Sheikh Abubakar Mahmud Jumi ba a ce Aguni saboda zaɗin zai koma jali ba dama ka ce in za ka ce diploma da turanci a harin ka ce diploma diploma filin zai koma ba'u mafhum dan Kano a ce ne Al-Kanawi dan Borno a ce ne Al-Barnawi misali dan Bauchi a ce ne Al-Baushawi mafhum sai wanda to shi zaka ce wannan Al-Basri mutumin Basri mafhum tayyib قال حدثنا عمرو بن عاصم عاصم عمرو بن عاصم يا باب العبار قال حدثنا حمام حمام يا باب العبار عن جرير بن حازم ده جرير بن حازم قال سوبيو سكتشي واتو حمام ده جرير حدثنا قتادة ده قتادة عن أنس بن مالك ده أنس بن مالك قال يجي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منظر الله طيران أمين تصبت أغريشيا كسنتي ya hatajimu ya kai ne kafo wato ya cire wannan jini din fil akhda aini a jikin waɗannan jijiyoyi guda biyu da ke gefen wuya wal kahil al kahil kuma shine a'ala zahar saman gadon baya fassarar sa dai da kalmar da muka kira a baya na hadisin Ibn Abbas shine al kahil shine saman wuya can sama mafhum tayyib shine bainal katifaini a baye kenan ko wa kana ya hatajimu ya kasance yakan yi kaho din li saba ashara ranar 17 ga wata aw tisa ashara ko ranar 19 ga wata wa ihda wa 20 yana yi kuma ranar 21 ga wata wadannan autar guda uku su aka so ayi kaho da ko in an ce 17 da 19 da 21 ba fa na October ake nufi ba na al-Muharram ne zuwa ina zuwa Zulhijja daga al-Muharram zuwa Zulhijja ina tuna akwai wani abokin karatunmu a jami'a MSS ya tashi yana nasiha lokacin farkon al-Muharram ta shigo a jami'a yana tunatar da yan uwa akan muhimmancin aiki da hijira kalanda ya ce yanzu abun kunya ne sai ka samu musulmi ba zai iya kirga maka daga al-Muharram zuwa Disamba ba kawai daga al-Muharram zuwa ina zuwa Disamba to ba wannan ne ban mamaki ba an ɗau lokaci mai tsawo ya gane kuskure ya gagara tunowa saboda shi Bahaushe ya ce wai sabo turken ba ni na faɗa ba har mai wayo sabon turkensa ne ba sai wawa ba in aka saba da abu to gyaransa yana da wahala sai an kula ai ko qur'ani kake hadda an ga hadda ce da kuskure in ka zo gyarawa to ka hadu da aiki mafhum tayyib so da kan ana magana a musulunci na kwanan wata ana nufin hijira ake magana
wannan al-muharram safar rabi'ul awwal rabi'ul thani jumada awwal jumada thani rajab sha'ban ramadan shawwal zulqa'ada zulhijja wadanne sune watannin mu da 12 da qur'ani ya sanda su duk abin da ake maka magana na ibada wannan ake magana aikin haji azumin watan ramadan azumin tasu'a azumin ashura azumin sha 15 na kowane wata azumin zulhijja dukkan wata ibada da ake magana wannan ake magana a kansa sai dai mun samu kanmu wani irin hali har a yanzu musulmai cikin al'amarin da ya shiga tsakanin su ba kowa yake mutunta girgin musulunci ba Allah ta'ala ya samu wani lafiya so son samu ana yi 17 18 17 19 da 21 tambaya idan mutun yayi a koma bayan kwanakin nan yayi ko bai ba a magana mafi inganci yayi koda baka samu ikon yi 17 19 21 ba sai kai ka hora nan 18 hora nan 20 yayi amma waɗannan kwanakin sun fi falala amma in baka samu ikon kwaikwayon kwanakin ba sai kai a wasu kwanaki na daban insha Allah ta'ala babu matsala akan wannan mafhum tayyib so zaka in zaka iya kirdado kai waɗannan kwanaki 17 ko 19 ko 21 in baka samu iko ba duk kwanakin da Allah ya baka ikon yi idan kai ka dace mafhum tayyib ibn al-hajar al-asqalani rahmatullahi alayhi yayi magana mai tsawo shi kuma akan bayyana bayan waɗannan akwai abubuwan da ake so a yi mura'a na su za a yi kafo son samu ya ce mutum zai yi kafo kada ya yi kafo na farko ya koshi da yawa na biyu kuma kada ya yi kafo yana jin yunwa shine bayan cin abinci da kaman awa ɗaya ko awa biyu sai a yi kafo saboda yinsa bai buƙatan koshi kuma bai buƙatan yunwa yace wannan yana da matuƙar muhimmanci saboda yinsa a halin yunwa yana cutarwa yinsa idan koshe yawa akwai matsala so dole sai mutum ya dan ba da azara ya tabbatar babu yunwa kuma ba yanzu ya ci abinci ba mafhum tayyib na biyu yace idan akwai hali in mutum zai yi kaho namiji ko mace to in akwai hali ma'aurata idan suka kusanci juna bayan kusantan juna da awa ɗaya ko biyu ko uku ya dacewa a yi kaho in haka bai samu ba kuma lokacin da aka yi ya dace insha Allah ta'ala wallahu ta'ala a'lam حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتجم وهو مهرم بملل على ظهر القدم وأن الحديث يأتي مسند لإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه تحقيقنا أحمد شاكر مجلد أغشاكين قريد ستنده الله حديثي نئم دنتجه daga Ishaq ibn Mansur qala yace anba'ana Abdurrazzaq ya ba mu labari an Ma'mar daga Ma'mar ibn Rashid an Qatada daga Qatada ibn Bi'ama ibn Qatada an Anas ibn Malik daga Anas ibn Malik radiyallahu an anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam lalle manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ihtajama yayi kaho wa huwa muhrim alhali yana cikin ihrami bi malal a wani gari da ake ce masa malal garin yana tsakanin makka da madina ne amma ya fi kusa da makka gaba akan madina so ya bar makka ya ɗauki ihrami a zulhulaifa ya kama hanya bai ya bar madina ya ɗauki ihrami a zulhulaifa bai je makka ba sai ya kafa amma a malal ɗin ya fi kusanci da inda ya bari akan inda bai isa hikimar kawo wannan hadisi ɗin na farko kuma yayi ne ala zaharin kadam a jikin me kafarsa so da ka ya halatta a yi kafo a ina a kafa musamman idan an ji ciwo a kafa a riwaya kuma ta riwaya ta ce min waji'in kana bihi saboda wani ciwo da ke damunsa a kafar bai jin daɗinta wannan na farko abin da ke bayyana mana shi ne cewa ya halatta ga wanda yake cikin ihrami ya yi kafo yin kafo baya bata aikin haji kuma baya sa mutum ya yi ya ba da fidiya babu fidiya a kai sai dai inda za a yi kafon in akwai bukatar sai an cire gashi sai aka kankara gashin wurin sai aka yi kafo to a nan kankara gashin akwai fidiya akan cire gashin amma babu yin fidiya dalilin yin kafo din ko da ku jinin ya fita a jikin mutum mafhum tayyib babu ma jaa fi asma'i Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam babi da yazo cikin bayanin sunayen manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi asma'u rasulillah na'am babu ma ja'a fi asma'i rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam me nace na'am eh bugun kala kala ne naka asma go wani kuma fi aishi rasulillah wato abinda ke faruwa wadannan takaddun asali rubuta su da aka yi fa ba a rubuta su a cikin fallan takarda ba mafiya yawa a lokacin da aka yi su a rubuta su a cikin bawon bishiya ne da ganyen takarda da fatar dabba da haka ake rubutawa saboda ba a ma samu rahama ta ai takarda ba idan ka duba Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alaihi da ya rubuta littafin akalla yau ya fi shekara nawa ya fi shekara 2000 da rubuta littafin a wancan zamani ina za ka samu takardar da za ka rubuta babu da yawa sun haddace hadisan ne a kansu daga baya suka samu iko suka rubuta a bawon takarda ko bangon ice to daga baya kuma ba kone shi ake numbering ba don aka zo compilation da zamani ya ci gaba to sai kaga wani lokaci wani number ko an ya bata to a wajen jerantawa sai a samu sabani daga wani bugu zuwa wani bugu wannan shine abin da yake iya faruwa ko takardu da aka rubuta irin da su mukhtasar na Sheikh Khalil wadannan sun samu a baya an samu matsala wajen jama'a su shine hadawa kuma a yi page numbering din su one after the other an samu jarabawa da yawa so wannan shine babi na gaba a wannan na gaba na shine babu fi ma ja'a fi asma'i rasulullah amma babin gaba ko babu ma ja'a fi aishi rasulullah din so daga wannan kuma sai wancan din ne ba sai na duba ba na san haka da insha Allah sai haka ne shine ne so zaka sai ai hakuri na bi bugu na ko sai a daka tsalle a shiga babin gaba sai a dawo na baya wadanda kuma nasu ya zama iri ɗaya da nawa kamar ɗan uwa da ke nan sai a tafi a gaba babi da ya zo cikin bayanin sunayen manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya da sunaye da suke da yawa kuma sunayensa shi siffofinsa ne dukkan sunan da aka kira shi da shi to siffarsa ne in an ce Ahmad to shi mai tsananin godiya ga Allah ne a yau kuma za a iya kiran wani a cikin Muhammad a yi sa a samu mai godiya ga Allah in aka yi rashin sa a samu kuma wanda bai gode wa Allah so da haka shi duk sunan da aka kira da shi to iya da siffar wannan sunan kowane suna ne kuma ko mu da iyayenmu suka sa mana suna idan sunanka iya da ma'ana a larabce fatansu shine ka yi koyi da wannan suna din in ba wani suna da ke da ma'ana a larabci ba ne fatansu to ka yi koyi da mai sunan da aka sa maka in a cikin annabawa ne ko manzanni ne ko sahabbai ne ko abin da ya kama da haka fatan da ake yi shine ka yi koyi da mai sunan bahaushe ya ce wai fata nagari lamiri ne so da haka sunayen annabi tsira da aminci tabbata a gare shi siffofinsa ne duk sunan da aka kira to akwai siffarsa a ciki a wannan babi an kawo sunayen da basu wuce basu kai guda goma ba ma idan muka irga su ɗaya bayan ɗaya amma malamai da dama sun rubuta takardu akan sunayensa a kamar irin kashfu zunun yayi magana mai tsawo akan sunayensa wasu malamai sun kawo sunayensa suna ga ya kai guda 1000 wasu sun kawo sun ce ya kai 300 wasu sun kawo sun ce ya kai 200 wasu sun kawo sun ce adadin sunayen Allah shine adadin sunayen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duka waɗannan ababe ne ijtihadi na malamai amma abinda aka samu ga wanda suka sa sunayen yayi yawa yawanci sun yi ta irga siffofinsa da yazo a Qur'ani ne a matsayin suna saboda akwai bambanci tsakanin suna da ke kunshe da siffa akwai kuma siffar da ba suna bane yanzu misali in ka ce mun mai ta'alim din Shama'il ya zama suna na ba suna na bane amma menene siffa ce kana iya zuwa ka samu kace na samu wani bawan Allah a masallacin kaza kaza da kaya bulu yana ta'alim na Shama'il oh sunan sa wane yana gaya ba sai ka gane saboda me saboda ya siffata ni da abin da zaka gane to akwai abubuwan da siffa ne ba suna ba su sai suka kira a matsayin me sunaye sai sunayen suka yi yawa saboda siffofinsu a Qur'ani sun fi dari da min babil misal da Allah ta'ala yace ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idhnihi wa sirajan munira kaga anan siffa ne wani sura ne zama Ahzab aya ta nawa 45 da 46 aya biyu muka kawo to anan kaga ya ayyuhan nabi ya kai annabi inna arsalnaka mu muka aike ka me shahidan siffa ne sai suka ce sunansa ne ash-shahid wa mubashiran sai suka ce sunansa ne al-mubashir wa nadhira sai suka ce sunansa ne an-nadhir wa da'iyan sai suka ce sunansa ne ad-da'i sirajan sai suka ce sunansa ne as-siraj munira sunansa suka ce al-munir amma in ka duba a ma'anar ba suna bane siffa ce cewa shi mutum ne da yazo yake da'awa yake bushara wanda yabi Allah akwai aljanna wanda ya saba Allah akwai wuta mai kira zuwa ga Allah kuma yazo da fitilla wacce take mai haske musulunci da Qur'ani mafhum sai so inda aka ga sunayen sun yawa mafiya yawa ba suna bane siffofi ne mafhum tayyib haddathana sa'id ibn abdurrahman al-makhzumi wa ghayr wahid qalu haddathana sufyan al-zuhri عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماهي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي wannan hadisi iya cikin aljami as-sahih na Imam al-Bukhari hadisi na 3332 hadisi ne ingantacce cewa Sa'id ibn Abdurrahman al-Makhzumi ya kawo daga fiye da ɗaya daga cikin magabata daga Sufyan ibn Sa'id al-Thawri daga az-Zuhri az-Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdullah ibn Shihab az-Zuhri an Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im daga Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im babansa ne Jubair ibn Mut'im shi kuma sahabi ne radiyallahu anhu wanda ya musulunta ne ya zo wuce masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ji Annabi na karanta Qur'ani a sallar magariba yana karanta am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal arda bal la yuqinun yana karanta waɗannan ayoyi ɗaya bayan ɗaya yace zan wuce da naji karatun yace ka da qalbi ayyatir sai naji kaman zuciyata za ta fita ta tashi kaman tsuntsu saboda me saboda tasirin Qur'ani da karatun a zuciyata bayan magariban sai shigo masallaciyar musulunta saboda balarabe ne ya san me Qur'ani yake faɗa kuma irin larabawan da sun iya larabci fusa standard larabci amma a yanzu shine aka cuciyar bawa larabawa sori sai ka je Misra sai ka tafi Saudiya ka tafi Kuwait sai ka samu balarabe idan kai larabci fusa baya ji kuma kai bakar fata ne daga Najeriya kuma kai kana jin larabcin Qur'ani shi baya ji wallahi mun taba haka da wani balarabe ta mai ina karantarwa a jami'ar musulunci ta Madina ana wani workshop ne na malaman jami'a professor ne balarabe daga kasar larabawa yake ba sai na fara kasar ba yazo yana bayani sai nace ya larabci standard ya gagara idan nace ya dage yayi da ya fara bai kai minti da bai juye ce kai zai bada hakuri ba zai iya ba kuma yarensa ne amma ba zai iya yi ba yana cikin cutar da laraba da akai an raba su da larabci mai kyau wannan broken arab din da ake kira amiya gargajiya kenan idan ana yin ta sai ka dauka wani yare ne da aka dauko shi daga Cote d'Ivoire ko kwatano ake yin sa mutanen Cote d'Ivoire da kwatano su yi hakuri da Allah amma shi ne yake duk abin da ka faɗa baya ba su fahimta ko da yake yi mafiya yawa sukan ji amma ba su iya mayarwa sukan iya fahimta amma ba su iya mayar maka ba kuma shi fa professor ne kuma professor a harka ta addini amma ba zai iya yi ba Allah ya samu wani lafiya shi yasa suka mutunta mu idan suka ga mutum da ya zo daga ƙasar da ba balarabe ba ba sa larabci kuma iya larabci sai ga suna ƙaddara mutum suna mutunta shi matuƙa da gaske. Ɗaliban da na karantar ɗan Madina, ɗan Saudiya zan ce duka, zuwa na a zaman da na yi da su, ni ne ta tilasta suke gyara larabcinsu. Amma ba haka ba, za a riƙa larabcin yadda ka san ana wani yare ne na daban. To ni na matsa a aji, in dai za ka yi tambaya to dole sai ka yi larabci mai kyau. To kuma shi ne wannan ya tilasta, suka yi ta improving, sosai ka ga daga baya su suke jin daɗi suke godiya. Amma a da ba haka suke yi ba. Shi yasa ban ga jama'ar da aka cutar da su a kan yarensu irin larabawa ba. Ga yarensu da ya fi kowane yare a duniya a ɓangaren yalwatattun kalmomi, a ɓangaren iya fasahar magana da shi, a ɓangaren zaƙin magana, a ɓangaren ƙa'idoji. Amma aka zo aka cutar da su, aka raba yaren ya zama wai yaren Ƙur'ani shi ne larabci mai kyau, yaren yau da gobe kuma daban. In ka je ba Misir ya ce nas'alullahi al-ganna, me yake nufi? Wai aljanna ne, wai ganna, sai ka ce wani abin nan. Allah ya samu wani lafiya. Annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira sunayensa guda biyu, yace guda biyar, yace annali asma, ina da sunaye biyar a wannan hadisi, amma ba ya kasu lil asr bane, wato ba wai su kadai bane, bayan su akwai wasu, dai a wannan hadisi ya faɗi guda biyar. Ana Muhammad, ni ne Muhammad, sunansa ne Muhammad. Wannan kaga ya zo a hadisi, kuma ya zo a cikin min a Qur'ani. Wurare nawa aka kira Muhammad a Qur'ani? Guda hudu. Wa zai iya kawo? Wa zai iya kawo? Wa zai kawo? To ku kawo koda da taron dangi a kawo. Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama wa nasura. Suratul Fatih aya ta nawa? Aya ta ƙarshe ta 29 za ka ce. Sai kuma wanne? Na'am. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات شيخو وانا سوره ال عمران ايه تنوى تصحيح زي لما ايه 144 so kun kawo na can ƙarshe gaba ɗaya, kuma kun koma kun dauko na can sama. In between waɗannan kuma akwai ƙarin sunaye biyu. Ma kana Muhammad aba ahadin wani sura a hazan ayata nawa ta 41. So akwai guda ɗaya kuma wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwa al-haqqu min rabbihim kaffara anhum wani sura. Suratu Muhammad ayata nawa? Aya ta biyu. Jazakumullahu khaira. Wannan kowa ya zace gane a ce ita ce aya ta biyu, amma ba daga farkon ta ba, daga tsakiyar ta aka je zuwa ƙarshe. To waɗannan wurare guda hudu Allah ya kira shi da Muhammad a Ƙur'ani. Kalmar Muhammad daga kalmar hamida ne, ala wadani fa'ila. In ka ce Muhammadun, mimun ɗin za'ida ne, ya zama me? Mufa'alun. So in an ce Muhammadun, na farko iya nufin asalinsa ismul maf'ul ne, wato wanda ya cancanci a gode masa, shi ne ya cancanci mu yi godiya. Dalilin me? Dalilin alheri da ya kawo duniya. So kaga wanda ku ya cancanci a gode masa, daman shi ma mai godiya ne. So da haka Muhammad asali abu ne da ke ishara zuwa ga wanda ya cancanci a gode masa. Amma asali wanda ya dace a gode wane ne? Allah. Shi yasa Hassan ibn Thabit yake cewa wa shaqqa lahu min ismihi li yujillahu fadhul arsh mahmudun wa hadha muhammadun. Allah ta'ala ka ban ya cire sunan annabi daga Muhammad ne don ya girmama shi. Ai asalin ma'abocin al-arsh shine abun godiya, amma sai ce annabi Muhammad ma sai a gode masa. Saboda me? Saboda alkhairin da ya kawo duniya. In fa ba dan zuwan sa ba, da fa yanzu anan babban mun wannan taron ba. Da wani yana can a gida dutse yake bautawa, wallahi wani cinnaka ma zai bautawa. Yanzu ba ka ganin tura da suka ci gaba suke kere-keren duniya, amma wani idan ya yi magana sai ka ji tausayinsa. Look at irin bincike da Stephen Hawking ya yi, da ya mutu shekaru kaɗan da suka wuce. Ya yi bincike bai da lafiya, bai iya magana sai da na'ura, ya yi bincike da duniya ta sanya zama gagara ba dau. Amma da aka zo maganan Allah sai ce yana kokwanton akwai Allah. Ka ga ai basira ta lalace. To shi yasa wannan fa da muka taru a nan muke sallah, wallahi albarkan zuwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inda sakon bai iso ba ko ya iso, magabatanmu suka yi kunnan uwar shegu, da yanzu mutum iya can alade yake bautawa. Ba ka ga akwai masu bauta saniya? Ba ka san akwai ba? Saniya da ta gani sai a bauta mata. In ka yanka saniya a garin kuma sun dake ka, wai ka yanka musu Allahnsu. Ka ga damsul basirati. Shi Allah ma ba zai kare kansa ba, nasu wai sai an taimake shi. Sayyidina Umar ya ce gabanin zuwan musulunci, mukan yi mutum-mutumi na dibino, mu rika bauta masa. In aka shiga hari ana yunwa, in muka zo wajen sai mu cinye. Ba za a sake yin wani Allah ba kuma sai lokacin da abinci ya wadata. Amma da musulunci ya zo ka sai suka zama abin sha'awa. Da fa duk wannan darajar da muke ciki, wallahi ba daraja da ya kai musulunci, babu ta. Duk wata ni'imar da Allah ya bani a duniya, wannan addini shine number 1. Babu wata ni'imar da ta kai wannan girma. Kowanne ne bayan musulunci. Mun samu shi a arha ne, yanzu muke ganin addinin kaman wasa saboda mun same shi da arha. Allah ta'ala ya samu wani lafiya. Ina da sai dai ba zai yi gaskiya mu kammala babi din ba, sai mu dakata idan Allah ya sa muna masu da nisan kwana ma iya kammalawa karatu na gaba, in ya yi mu shiga cikin babu ma ja fi aishin nabi sallallahu alaihi wasallam, duk da cewa shi kuma yana da hadisi wanda suke masu dan tsawo ko. To Allah ta'ala ya bamu ikon aiki da abin da muka karanta. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.